yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu a yarnar gizo ta voahausa.com ko kuma a sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharifu. Shirin yau na gobe ya da zango ne a Najeriya, inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim ta tattauna da bakin da ta gayyato a cikin shirin domin tattauna maudu'inmu na yau, wato haƙuri da juna a halin kuncin rayuwa da ake ciki. Akwai kuma tattaunawa da wasu matasa da suka zo na Amurka ƙarƙashin wani shiri da ake ce Mayale. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafa da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe.
Sannunku mutanen Arewa, zamani ya canza a lokacin sadauna ta faɓan lewa. An yi shugabanni masu kishin mutanensu.
Haka yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan ja gefe in bar ku da wakiliyar tamu a Kaduna Binta Ibrahim. Binta gare ki.
A bisa halin da ake ciki a yanzu, ya zama wajibi mu ƙara haƙuri da junanmu da yi wa juna uzuri tun ba ma a tsakanin ma'aurata ba. Wannan lokaci ne na kai zuciya nesa da kuma ƙarfafa wa juna gwiwa. A ajin namu na yau, za mu tattauna ne akan yadda waɗansu ma'auratan ke nuna ƙosawa ko gajen haƙuri a bisa dalilan kuskuren fahimta tsakanin ma'auratan, wanda a wannan lokacin ka iya haifar da satokasa kasi a tsakani. To, a cikin ajin namu mun tattauna tare da baƙi akan dalilan da ke haifar da hakan, wanda yake hana yin uzuri a tsakanin ma'auratan musamman ta ɓangaren cifani. Sa'annan muna da baki a ɓangaren gwaninmu, inda muryar Amurka ta yi baki daga cikin ɗaliban da ake baiwa horo akan shugabanci da kuma haɓaka kasuwanci tsakanin ɗalibai matasa daga nahiyoyi daban-daban, wanda ƙasar Amurka ta ɗauki nauyin shirin wanda ake walakabi da Yale World Fellowship. Daga bisani za mu leƙa madafa don mu kwashi girki, ta bari mu shiga cikin ajin tattaunawar namu. A yau za mu tattauna ne akan halin matsin rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. Wannan hali ba sabon abu bane, an kwana biyu a cikinsa, musamman ga waɗanda suke da iyali. Abu ne wanda yake sa dogon tunani, ko in su ma yana kawo musu matsalolin da har rabuwan aure yana kawowa. Muna tare ne da mata da maza inda za mu tattauna da su akan wannan matsala. Menene dalilan da ya sa mace ba ta iya yin haƙuri kuma ba ta iya jure talaucin ɗakin miji, amma kuma take iya jure ɗakin iyayenta? Akwai Karimatu Ma'aza Abdulsalam da kuma Khadija Sa'ad Muhammad, wacce take mai ba da shawarwari ne ga mata da kuma zamantakewar aure. Sai kuma ɓangaren maza muna tare ne da Malam Abubakar Umar da kuma Malam Babangida Abdullahi. To, bari mu fara da matan. Karimatu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. To, wannan al'amari dai haka yake, kamar yadda kika faɗa. Zaki ga mu mata muna da matsala da damuwa. Zaki ga mace miji ya rabu da ita, ya sake ta, ta dawo gidan iyayenta ta yi haƙuri. Kila ɗakin uwarta ma ciki ɗaya ne ta zauna, ga uwan, ga uban, ga ƙannanta, kuma ta yi haƙuri. Sannan kuma duk abin da ya kawo shi za a ci, har in ta ji ƙannanta ma suna ƙorafi ta riƙa tausa su. Amma da a ce tana ɗakin mijinta ne, sai ki ji ana cewa ga ni ga yara biyu ya zo ya aje ni a ɗaki ciki ɗaya, ƙorafi yana zuwa.
Me yasa kuke da rashin haƙuri irin haka?
Kawai ba a duba lokaci. Domin ita mace abin da ake so ta riƙa duba da zamani, me zamani ya zo da shi, kuma an ce duk abin da zamani ya zo da shi ma an sheshi mai haƙuri, to sai mu riƙa gaza haƙuri ɗin, shi ne kawai. Amma da a ce ana yin haƙuri tana duba, in ta duba aka ce in kai na da nama ka shafa naka ka ji, idan kin ga mijinki ya gaza to kalla gidanku, idan kin ga mahaifinki ya riƙe komai zamzam to shi ne sai ki dawo ki ce kila mijin ya kasa miki. Akwai kuma matan ma da zaki ga kila ba mazajen, wani mijin ne ma ya rasu, an bar ta ga ƴaƴa. Mun zaki ga ta yi haƙuri tana ta gwagwarmaya na rayuwa domin ta ga ta ci da ita da ƴaƴanta. Amma da wani zai zo ya ɗan lallaɓa, haƙƙin fa ba a wuyan shi yake ba. yace yau ya aure ta sai ke tana cewa ya kuntata dan ya gaba ƴaƴan shi gaskiya irin wannan ba shi da kyau mu mata muna samun matsaloli da dama irin haka
wato an ku daya ne kun iya zama haka nan amma da zaran wani yazo yace bari
ya kawo sai kuma ka je kana neman ka kallafa mishi wani abu wanda yake akwai dama Allah ya riga ya kallafa mishi an ce haƙƙin shi ne ciyarwa da shayarwa da wurin zama to haƙƙin shi ne sai a duba akwai idan babu to dole sai ya zama sai ai hakuri a tare a tallafa da kai da mijin ku tare ku zauna lafiya in ya kawo ki kawo shi yasa kullun ake kira ga mata a ce su kama sana'a domin a samu irin wannan abin da ake so a samu
Malam Abaka ban je wurin ka an ce rai dangin gora ne yana son hutu kuma baki an ce in ya saba da abin kwadayi din na ana dan neman abin da za a jefa an ce wani lokaci da gangan kuke yi saboda dai kawai kunta ta musu akwai din sai ku make ku ce wai ai halin rayuwa yanzu ana cikin kunci saboda kan an saba cin shinkafa ana sa nama yanzu sai dai ta sha fatan tsaki
kowa da irin ra'ayinsa amma ni a tunani na ba wani namiji da zai kama hanya ya je neman mace tana gidansu tana budurwa yana son ta ya je ga iyayenta ya biya sadaki ya kaya a daura mishi aure ya dauko ta kawo ta gidansa amma a ce wai abincin da zai bata ya koma ya ci awa ba zai bata ba shi sai je ci mai dadi ya dawo ya batta da abu
to ba irin su ne kenan
akwai amma irin wayannan mafi yawancin ban ci miki babu ba amma irin wayannan mafi yawancin zaki ga an ci wani tsawon lokaci an ɗebi wani lokaci ne tsawo na akwai lokacin zaki ba da kuna tare da mace kun yi auren kai da ita kuna da ɗaya za ka ga soyayya biyu uku da zaran ka fara hudu biyar shida to soyayyan ya tashi a kanka ya kuma kan ƴaƴanka daga nan ko abinci ka dawo ba ta zuba maka abinci take ba tana fita ƴaƴanta ne ruwan wanka da gari ya waye kai kana so ka fita aiki gaya maka take yaran nan ba za su makaranta ita ta yara take ba ta kanka ba to kaga ba abin da ya kamar yake ta kanka kai ma
ra'ayin ba naka bane kuma kishin su kuke yin yaran
a ba kishin su ake ba maganar kishi bane gaskiya ne amma to kai zaka tafi aiki an ce ba ta kai da ka tafi aiki lokacin ka fa ƴaƴan nan komai za ga amma
ta kai ne bai mun farko
to shi din ne to kuma sai aka zo aka samu sai yanzu kuma ta kansa ake soyayyan ta tashi akan ka ta ragu ta koma kan wayannan yara to me ya rage maka sai kai ta kanka in ka dai ruwan sanyi ka watsa ka fita ki da sai a ganka teburin mai shayi ka ce a zuba maka ga ba ka ga malam wani ci a buro su a gida eh kariya a gida ba zo na kariya ba sun kuma dole ta saka kariya ba duk magidancin je ga yana kariya a wajen mai shayi in dai ba yana aikin sa ba ka fito da wuri ba ko abin nan wallahi dole ta kai shi zaka so ka zauna a gida yadda zaka ci mai kyau yaran ka su ci mai kyau yadda zaka ci mai kyau mata ka ci mai kyau zaka so haka amma yanayin gidanka shi kan ba da yanayin gidajen mazajen su ki kan ba su daman fita su je waje su ci abin da suke so don ba zai yi in fito gida ba ki kyauta samun ba sannan in zo in ci mummunan abinci in rame ga wahalan neman abinci sannan kullum kuma dan waya kamar rikin gora ba zai yiwu ba
to ga mata dai kowane gida gida ne amma ɗakin mijinta wai yafi gidan uba ma aka ce to amma kuma tata an hana ta kudin ce fa ne an fake da cewa yanayin gari ne to kowa san zafin gari in ce magana a ce duba gidan mahaifinki akwai ne wanda kuke sun ce har da gori kuke hada musu malam baban gida
to yanayin rayuwa ba abin da ba zai kawo ba ta iyawa kin san wani lokaci ku mata iyayen mu ne amma wani lokaci yanayin halayyar ku ba zai zama daya ba wasu matan kullun damuwar su a ci dadi kawai
ba san babu ba
akwai lokacin da za a samu kudi akwai lokacin da ba za a samu ba ita dai kullun a samu su samu a ci a dafa dankali da kwai dankalin ma na turawa in ka kawo na hausa za a ce to ai gidan mu shi muke ci ya za ka mi wannan dankalin kamata ya kani dankali na zamani na bature wanda zan soya kuma yanzu dai yanayin rayuwa nawa ake sai da kwai ana sai da shi wajen 2500 dankalin nan yanzu kwanan nan ne ma ya dan fado sabanin shekarun baya so yanayin mata na wannan zamanin gaskiya suna tattare da kalubale wani ma za ki ga akwai wani abin da ya faru just recent wani ne yake min tadi yana da irin gidan cin abincin nan sai yake sha'awan ƴaƴansa sun dan girma su dinga dan sakawa irin kafafen sada zumunta na zamanin su dinga tallan gidan abinci daji wala ya zami a gani gidan abinci kike sara sai yake mamaki da gidan abincin nan ya dauke sponsorin din su har aka je jami'a suka girma amma yanzu ba za su iya mishi advertising wannan gidan abincin saboda suna kunya to ya yake gani irin wannan yarinya da ta je gidan miji kai rashin sa'a ga kama ta dankalin Hausa
to
ai garshe sai dai ku gaure kuna ta dambe da sauransu
ko kawo rogo ka ce ta bari
ko kuma ka kawo rogo ko kuma a ce kai rashin sa'a ranan ka fita baka samu ba da makamantan irin wannan abun to gaskiya magana yanayin rayuwar matan wannan zamanin ba duka aka zama daya ba amma da yawan su sukan shigo da wata rayuwa da suka kwafo daga wajen wasu mutane daban wanda ba yanayin al'adunmu ba so ina ganin gaskiyar magana akwai gyara kwarai da gaske
to ai da yake duniyar ta riga ta zama kamar a tafin hannun mu suke. Da kai magana akan dankali da rogo sai na tuna da cewa ai yanzu ai shi kamar da dai ake tunanin kamar abincin talaka ne. Amma yanzu shi ma ya tsefe. Ya graduate ya zama babban harka.
Sannunku mutanen arewa na kwana ina tunani. Zamani ya canza a lokacin sadauna ta faban laiwa an yi shugabanni masu kishin mutanen su. Zaman karuwa, zaman cigabawa, zaman ban sha'awa. Shugabanni masu aiki kaman bayi ina masu mulkin ɗan arewa ku tashi ku farka. Arewa ku duba matasan ɗan arewa, ɗan arewa, ɗan arewa ku duba talaucin ɗan arewa.
Madalla Masaro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari in sake koma ga Binta Ibrahim inda za ta dora daga inda ta tsaya.
To Khadija, kowane lokaci mata idan za su yi aure musamman budurwa idan za a aurar ita, ta kosa takan yi Allah Allah cewa za ta samu ƴancin kanta, za ta je gida in za ta baje nan ana takura mata an sa mata ido a gidan iyayenta. To ta je gidan sai ta ji kuma ila ma hagara can. Ma'ana hekila ba ta samu abin da take so ba ko wanda take tunani da mafarki. Kina ganin ba shi yasa matan suke iya yin bore ba, ganin cewa kila ga abin da take tunanin kila za ta gani kuma ta je ta samu kila gidan babanta ma kila ya dan farar mashi.
Eto, muna iya daukan abin ko ta bangare guda biyu ana samun haka. Duk wata yarinya da za a ma aure amma za ta je gidan miji tana tunani ƴanci ne. Gidan kuma dama ana sa rai. Ko kuma in ce a ma kyautatuwan tsarin aure haka aka fi so. Duk yaro idan zai yi aure ya zama ya samu fiye da inda ya fito sun so samu ne. Idan kuma ba a samu wannan ba to ya zama kai da kai da gidan iyaye. Domin ana ma ba da shawara kar a je ƙasa da gidan iyaye domin da wahala auren ya ɗure. Saboda yaro zai ga abin da bai saba ba. Zai ga kila wahalan gidan da zai je ya fi na gidan iyayen shi to sai ya kasa zama. To idan ba a samu ainihin abin da ake bukata ba wato ajin ko in ce jin daɗin ya fi na gidan iyaye to wasu yaran sukan zama irin abin da ake cewa disappointed. Sai mutum ya ji irin a zuciyar shi ka irin ai bai zaci irin abin da zai tarar ba kenan. Kamar yanda Karimatu ta faɗa, igin ba a ba dama yaro orientation ba tun kafin ya tafi. So da ya je ya ga bai gani ba wani sai ya ga tun daga nan ma auren ya fita kanshi. To kin ga sai a dawo maganar da Malam Abubakar ya yi na cewa mace ta fita daga sabgan yi maka hidimomi saboda tana ganin ba ka iya yi mata wasu abubuwa wanda ita take bukata ko ta sa rai za ka rinka yi mata a gidan auren. To wannan ma yana kawo matsala gaskiya a zamantakewa. To sannan sai kuma waɗanda su zamu iya cewa suka kwana biyu a gidan miji. Su abin da yasa ba sa iya daurewa. Mace gani take yi dama ai komai aikin ka ne kai mata. Saboda haka maganan ka kawo wani uzurin cewa ba za ka iya yi ba saboda wani dalili ita ba matsalan ta bane, matsalan ka ne.
Kuma tana ganin cewa lokacin da take gidan babanta
in tana gidan babanta ai tana ganin akwai wasu hidimomi wanda ba ita take yi ba. ban san ko kun fahimta ba. Ita a gidan miji akwai wasu responsibility da yake kan mace wanda na aikace wanda hidiman mijin ne. So shi yasa take ganin tunda tana yin nata kai ma dole ne kai naka kai kuma ba za ta iya yin hakuri ba a tunani irin na mata. Yawa shi ita tana maka hidima amma a gidan mahaifinta wa za ta ma hidima? Ba wanda za ta ma hidima saboda ba gidan mijinta bane. Kin fahimta? Amma wannan territory ta ne nan ne take sarauta saboda haka ita ma tana wasu abubuwa saboda jin dadin ka kai ma ya kamata ya zama wasu abubuwa ka cika to ba a samun daidaito wurin fahimtan cewa an samu canji ya kamata a amfani da abinda yake zuwa saman me ba wai dole sai abinda aka saba ba kamar yanzu halin da ake ciki kowa ya sani sai ka duba kama kanka adalci kai mamujin adalci da lokacin da ba a yanayin da ake ba kenan yana yi ko bai yi to yanzu idan ya zo ya ce bai iyawa ya kamata a mai uzuri tunda da yayi lokacin da yake da halin da zai iya yi
malama Karima ce bari mu zo a fagen mu na ƙarshe a daidai halin da ake ciki dinnan na matsan tattalin arziki da komai ma yayi tsada dinnan wani shawara za a iya ba wa mata akan daidai wannan lokacin sai tsaga darajar wannan gida da suke ci da gidan irin kokarin da fafutukan da shi mijin yake yi wurin nemowa kamar yanda suke daga wa iyayensu kafa
haka shawaran da zamu ba su kamar kullun da ba mu ban saba da shawaran ne game da zamantakewa kamar ranan mun yi wani case da malama Khadija ko kuma ince ita ta yi wani case da aka kai karshe ita ba ta da matsala ba kawai wai nama ne bai kawo ta tambaye ta ba abinci ne ta ce
nama wannan zamanin
akwai ba kaza eh akwai to mu nama ne kawai matsala wai har ma da aka buga aka raya aka kai gwauro aka kai bare ta ce wai tana ganin wai ya bullo da wani hanya ne dan yana so ya sake ta shine yake kurkutowa da wasu abubuwa aka tambaye ta to ba kiya duba da irin wannan canjin ne da aka samu na wannan zamanin yasa yayi haka ta ce ita san ita ko tana kawai zuciyarta tana ga mata kaman faso yake dai ya rabu da ita
ne shi yasa
ya daina haka to saboda haka ina jan hankali ga mata idan har kin san mijinki a da to ya kamata ki san shi a yanzu dan akwai abin da za a zo a ce ma mijinki ya aikata kaza ki daka tsalle ki buga kafa ki ce mijina ba zai aikata kaza ba me yasa saboda na san shi na san ko shi waye
to ana ba maza shawarwari kowane lokaci cewa su dinga kai zuciya nesa kuma su dinga hakuri wala abu wani fata kake da shi ganin cewa mata sun zauna a gidajensu wannan matsin da ake samu baya kawo rabuwan aure da matsaloli a cikin gidaje
to gaskiya abin da zan bayo mata shawara shine Allah ya saka mu iya mu da alkhairi tukuna da suka haife mu su san dauki aure ne a matsayin ibada in kika dauki aure a matsayin ibada duk wahal da zaki tadda a gidan miji ki dauka cewa ibada kike in kika bar duniya zaki je ki tada sakamako a lahira amma a sakamako a tunanin da ake a yanzu na matan yanzu cewa aure harka ce ta jin dadi ki in biki gafal a gidan miji ba to ba zaki zauna ba
ba
ta gajarmiya ba akwai matsala dan Allah bai alƙawarin cewa sai ba taram kuwa dukiya ba kuma ko cewa ce Allah ya ce akai ka ciyar daidai da abin da Allah ya baka
shawara daga bakin mai ba da shawara
a to shawaran da zan ba ma'aurata shine na farko kullun ana cewa yana da kyau ya zama akwai fahimta tsakanin miji da mata domin duka wannan matsalan na bangaren mazan da bangaren matan rashin fahimta yake kawowa da kuma rashin tattaunawa shi tattaunawa yana sa mutum ya dawo cikin hankalin shi kuma ka rika nuna ma mace misalai wanda jikinta zai yi sanyi da za ta gane wasu al'amura yanda suke da yawan mazaje suna da dabi'an boye-boye da samun su da ma halin da suke ciki gaba daya na sani akwai maza waɗanda suke da halitta masu miskilanci akwai waɗanda kuma suke ganin ba matsalar ki bace matsalar ki shine kawai ki tambaya abu a baki to da yawa duk mazan da suka ma matan su wannan tarbiyyar su suka fi shan wahala musamman a irin lokacin yanzu saboda ita ba za ta iya fitowa ta faɗi waye mijinta ba ita kawai abinda ta sani shine in ta ga ya kawo to yana da shi to wata ran ba ta sani ba in bai kawo ba bai muguntani ko dan sun yi fada ne ko me ya faru kamar yanzu wannan yanayin da ake ciki sai ka zaunar da iyalinka duka ba ma mata kadai ba har da yaya shi yasa wannan abin da ake ce ma family time mu da muke ba da shara muna karfafa shi ba kar ka bari da kai da matanka sakon ka zuwa yayanka matanka te kadai za ta yi ta isarwa saboda za ta isar ba daidai ba amma idan kuna zama kuna daira da kanka zaka kawo magana yara ku yi hakuri an saba ba ku kudin tara yanzu kun ga an rage halin da ake ciki ba ani da kuɗi ku rika ma babanku addu'a Allah ya sa a san kun ga sun ji to a hankali yara za su iya fahimtar me ake ciki har wata ran su ba mamaman shawara da kanki wata kuma idan ka zaunar da ita ka gaya mata saboda ta fahimce ka cewa ku yi hakuri babanku bai da kuɗi amma in ya samu za a kai kudin makaranta ku je ku ce ai hakuri za a ka saboda me ka fahimtar da ita kuma har ga Allah a zuciyarta ta yadda to amma namijin da baka san samun shi ba baka san rashin samun shi ba shi samu ba wai yana nufin ka zo ka ce ma mace ana biya na albashi 20,000 ba ba shine ake nufi ba lokacin da kake da walwala zaka iya ce mata kai wance na samu wani dan kudi ko akwai wani abu da za a yi to za ta ji da kai da ita abu ɗaya ne su kuma bangaren mata yana da ya kyau mata su ƙara hakuri yanda akai miki kike amarya maganar Allah ba zai yu bayan kin haifa ƴaƴa 10 a ce haka za a ci gaba ba wasu suna iya samun fiye da haka idan Allah ya yi mazajen sa arziki to idan hakan bai samu ba ya kamata a makai adalci mutum ne yana ciyar da keke ɗaya yanzu kun dawo ku uku kun dawo ku hudu ku biyar aikin nan da kika aure shi yana yi har gobe shi yake saboda Allah ta ina zaki yi tunani idan kullun za a karya ne da dankali da kwai da agari gobe ma ki tunanin cewa shine za a ƙara yi da yanda tsadar rayuwa yayi mata ba kuma kanku adalci ba sannan ni ina ƙara jaddada ma mata duk dadin gidan uba gidan miji yafi wannan gaskiya ne duk gatan da za a maka a gidan ubanka a gidan mijinka yafi kuma darajar nan yana nan
to madalla to yanzu kuma bari ku saurari tattaunawa da abokiyar aiki Hawaib Sharif tare da ɗaya daga cikin ɗaliban sanin makaman shugabanci wato Maryam Abbas Bichi wadda ta fito daga cikin jihar Kano Najeriya ga hirar a matsayin gwanarmu ta wannan rana
baki daya a madadin ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka muna muku marhaba da zuwa wannan shiri da ya kawo ku a nan Amurka kuma musamman a wannan fili namu wanda dama naku ne mata da matasa don haka muna muku barka da zuwa Maryam Abbas Bichi malama Maryam kafin ki zo wannan shiri da kuke yi yanzu haka a Amurka me kike yi a gida wanda ya ce wa shine ya zama tsanin da kika taka har Allah ya bada nasara kika kasance cikin waɗanda aka zabo cikin Dubai kike halarta wannan shiri
na kasance ƙwararriya a fannin kasuwancin yanar gizo wato digital marketing inda nake da kamar kamfani na da nake taimakawa ɗan kasuwa ko kuma masu masana'antu wajen tallata hajojinsu akan yanar gizo inda nake da kwarewa akan bangare guda uku a kasuwancin yanar gizo social media marketing wato kasuwancin kafafen sada zumunta
na'am
content marketing da kuma e-commerce marketing wato kasuwancin siye da siyarwa akan yanar gizo so bayan na tsunduma a cikin wannan fanni na digital marketing ido na dada budewa akan damammaki da muke da su akan yanar gizo sannan da duba da irin matsalolin da ake fama da su musamman a wajen matasa na yadda ake amfani da kafafen sadarwa yana amfani da su ta hanya mara kyau to yasa na duba ga wannan al'amari na fara horas da mata da matasa akan yadda za su yi amfani da kafafen sadarwa domin ya amfanar da su ko su sana'o'i ko kuma su samu wa kansu aiki a takaice dai mun amfanar da kusan mata 4,000 a wannan horaswa da muke yi a garin Kano da kewaye
masha Allah to malama Maryam me aka koya
a gaskiya zan iya cewa wannan shiri da muka zo yana ɗaya daga cikin wani shiri da na halarta a rayuwata da zan yi ya sauya min tunani na ya sauya yadda nake kallon abubuwa musamman yadda aka tsara shirin dama dan ka zo da wani abu da kake da shi musamman na al'adunka ka koyi wani abu kuma su koyi wani abu daga gare ka kai ma ka koyi wani abu bangaren kasuwanci nake to business and entrepreneurship track wato leadership a wannan bangaren mun koyi abubuwa da suka danganci ta yaya ma za mu tsara jadawalin abin da muke yi wato pitch deck din mu da business plan din mu shin yaya ma ake sai da zaka je ka doshi kowanne irin mai bada bashin kuɗi ne tallafin investment ne a shin ko
irin kaman kananan masana'antu da aka ce microfinance da sauransu
microfinance irin wa'annan a ko kuma ma individual ne mai bada grants ko manyan hukumomi ko kuma organizations to mu sai da aka koya mana wannan yadda zaka tsara takardarka da tsarinka dan haka ni zan iya tantance kowa ina ne a duniya zan iya zuwa in nemi tallafi ko bashi ko kyauta akan yadda zan bunkasa kasuwanci na, sa'annan kuma akwai networking opportunities, an kai mu wurare da dama, mun haɗu da mutanen da bamu san ma zamu haɗu da su ba. Gaba ɗaya dai shirin ya mun mabuɗin ido.
Na'am, to Allah ya ƙara datar da mu. To masha Allah, dama haka ake so. To da shike mun ji irin abubuwan da kuka koya, yanzu kuma bari mu ji yadda wannan abu da kuka koya ya za a yi kullan kayoshi ya haɗu da abin da kuke a gida domin ya amfanar da sauran ƴan uwan kuma tasa na gida, musamman sanin kuwa ne cewa a halin yanzu dama akwai wannan matsala ta rashin aikin yi da ke addabar matasa a kusan kowane ƙasashe na Afirka, kuma Najeriya ana iya cewa tana kan gaba-gaba. Maryam, wata tsara ba za a ɗauka a kai gida da za ta amfanar da matasa?
Kamar da na faɗa a jawabin abin da na koya, da zu na yi magana akan na samu wani ilimi na yadda za ka tsara jadawalin sana'arka, business plan ɗinka da pitch deck, yadda za ka samu tallafi. Akwai ƙalubale na musamman, za ki ga mutane suna abubuwa masu kyau amma babu yadda za a yi su samu tallafi. To wannan ilimin da na samu zai taimaka min wajen in samu tallafi, yadda zan bunƙasa outreach ina zuwa ga jama'a, sannan kuma in koya musu wannan ƴan ƙananan ƴan kasuwa da nake tare da su, yadda su ma za su tsara yadda za su nemi wannan tallafi na ko jari ko wani. Yanzu a arewacin Najeriya za ki ga samun shiga irin waɗannan damammaki, akwai shiri kala-kala da za ki ga ana yi applications, amma ba ma ma iya cikewar saboda muna ganin kamar ko da wahala ko kuma wannan. To wannan zai taimaka mana idan muka samu wannan experience na je na koya mutum da dama harkar koyarwar nake da horaswa, in ƙara nuna musu alfanun waɗannan damammakin a samu su zo don su ma su gane wa idansu.
To Allah ya ba da iko.
Barkamu da sake saurara da ku a cikin madafarmu ta yau da gobe.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sunana Ummu Kusum Umar. Yau zan yi magana ne akan miyan dinki. Miyan dinki ainihin ta, inda na sani miya ce da mutanen zuru da ake amfani da wani ganye a jeje ake tsinkota dinki. Ana dambun shi, ana kuma miyan shi. Ban dai san ko ana kwado da shi ba dai, amma abin da na san ake yi da shi kenan. Farko za ka samu ganyenka, yana nan brownish in color, very light, amma yana da daɗi sosai. In ka samu ganyen nan, za ka tsatsinka shi, ka wanke shi da gishiri, ka tsane shi. Za ka ɗoraye ne, ba wai wankewa ba, ba sai kamar yadda za ka wanke shi haka, sai ka sa shi a kulan da ka aje a gefe saboda ruwan ya tsane. Ka samu duk abin da dai ka san kana so ka sa a ciki da ka ga ya maka, sai ka same shi, in nama ne da kifi bushashe, in kuma kana so ka saka ganda, ka san komai ra'ayi ne saboda aljihunka ne zai yi magana. Sai ka samu komai ka aje, ka tafasa namanka, ka tafasa dried fish ɗinka, za ka haɗa ka tafasa shi. Idan da ganda za ka haɗa still a ciki saboda duka ya yi laushi a lokaci ɗaya, kar ka ba kanka wahala. Sa gishirinka da maginka ka aje, in ya tafasa ya nuna inda kake so sai ka aje shi a gefe. Sai ka samu tumatirinka, albasa da attarugunka in kana so, da tattasai in kuma baka son barkono a ciki, sai ka yi shi da tumatir da albasa. Ka niƙa, ka samu manjanka, ka zuba a tukunya. Bayan ka zuba manjan, sai ka juya tumatirinka a ciki ka soya shi. Idan yayi, sai ka samu wannan ruwan naman da naman, sai ka juye a ciki sai ya tafasa. Ana zuba mishi garin ƙuli, sai ka zuba a cikin wannan ruwan inda yake tafasa, iya adadin yanda kake son kaurin miyan ya zama. Idan ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa, sai ka zo ka zuba dinkinka, ka saka maginka da gishirinka, duk dai abin da kake so. Sai ka bar dinkin ya dan tafasa kamar minti 10 haka zuwa 15 ko 20. In ka ɗanɗana ka ga ya nuna, shikenan miyan ka yayi. Za ka iya cin tuwon masara da shi, za ka iya cin tuwon dawa, za ka iya cin tuwon alkama, komai za ka iya ci da shi da yake tuwo, don ban san ko ana cin shinkafa da shi ba ko wani abu makamancin haka. Abin da nasa ana yi da shi shine ana cin tuwo da shi.
mai dinkinka yayi ka sauke.
To baki daya da haka zamu nade tabarmar shirin namu na yau a madadin Binta Ibrahim da dukkan wadanda aka ji maroyin sa a cikin shirin. Sai Fiona Nandubi da ta hada mana shirin. A washe rubutu muku sallama daga nan Washington DC. Sai an ji mu.